Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Kadi da kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamuru da Chadi. Wata taka garabi ce na agogon Ghana. Fashikan shirin namu na yanzu za a ji cewa ƴan adawa a jamhuriyar Nijar sun ce sun ɗauki matakan kame da ɗaure duk wanda aka kama a rumfunan zaɓe suna rabon kuɗi don sayen kuɗaɗen jama'a. Har ila yau game da zaɓen na Nijar, ƴan Nijar da ke zama a birnin Lagos a Najeriya sun bayyana fatan alheri da kuma gargaɗi ga ƴan ƙasar za su yi zaɓe. Bayan nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage ƴan sawo'i kaɗan a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Nijar haɗe da na ƴan majalisar dokoki, ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin da ke da alhakin tafiyar da sha'anin zaɓe na ci gaba da ƙara jan hankalin jama'a don ganin komai ya gudana cikin kwanciyar hankali. Kwatankwacin yadda aka gani a yayin zaben ƙananan hukumomi da aka yi ranar 13 ga watan nan na Disamba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƴan takara akalla 30 ne ke shirin fafatawa da nufin tsare kujerar shugabancin kasar ta Niger a zaben na gobe Lahadi 27 ga watan Disamba, yayin da wasu dubban ƴan takara daga jam'iyyun siyasa daban-daban ke fatan samun yardar jama'a don shiga zauren majalisar dokokin kasa mai kujerun wakilci 171. Sabili kenan kungiyoyin sa ido waɗanda suka hada da RGRN da MGCPS da SICOPROD ke kara kiran ƴan siyasa su kasance masu nuna halin dattako a tsawon wannan lokaci mai matukar muhimmanci. Anda Musa Garba shine kakakin wannan hadaka.
Ta hayar zabe ta kai kasa ce. Mun yi kira ga ƴan siyasa gabaki ɗan su dibi Allah, su dibi kasa. In za su furta magana, su furta magana ta ƙware. Hitina kwana takai ba su takala. Buri guda ne ake matsayi. Kasa baka ta muci. Banda ita ba mu da wata. Kinan gabaki ɗan sai mun yi taka tsantsan domin a samu ai zaben ga lami lahiya a kare shi lami lahiya saboda ci gaban kasar mu.
Amfani da matasa a irin wannan lokaci na gudanar da zabe wani al'amari ne da ya zama ruwan dare a kasashen nahiyar Afirka, saboda haka waɗannan kungiyoyi ke yi wa matasan Nijar hannun kame sanda.
Duk irin dan huntun goron da wani can zai ba su domin shi su yi tadda zanen tsaye kar su yarda da shi. So san kasa ce suka yi ma kuma so san da kasar ga in ta gyaru ta su ce su ne ake yi ma kuma da iznillahi ta'ala a gaba su ne yadda za su maye gurbin wannan wurare na wannan mutane ke na su yi ladabi su zaɓi wanda suka so wanda ra'ayinsu ya ba su domin mu samu wakilai wanda su tayin muna da kasar ga.
A jajibirin wannan zaɓe wata tawagar haɗin gwiwar seni da hukumar raya karkara ta majalisar ɗinkin duniya wato UNDP ko PNUD ta kira taron faɗakarwa a birnin Yamai bayan kammala zagayen ilahirin jihohin Nijar da nufin tunatar da mata da matasa mahimmancin zaɓe da matsayin da suke da shi a irin wannan lokaci na tashi aya da tsakuwa a tsakanin 'yan siyasa. Jami'a a hukumar zaɓe kusa a ƙungiyoyin kare haƙƙin mata Madam Katambe Maryama na daga cikin waɗanda suka shirya wannan zama.
Mun gaji da mu tura mota ta tashi a bar mu da kura. Cikin wanga zaɓe da an kai na ƙananan hukumomi an samu mata da yawa. Cikin wanga na majalisoci kuma har yanzu akwai mata da yawa. Muna son yaro su samu su shiga siyasa. Amma ba shiga siyasa ta hada ba. A'a. Siyasa ba hada ba ne. Siyasa ra'ayi ne.
Tunda dai aka rufe yakin zaɓe a 12 daren jiya Juma'a a fadin wannan ƙasa, yayin da a wunin yau Asabar wasu mazaunan Yamai ke tafiya yankunan da suka rijista domin kada ƙur'unsu a gobe Lahadi 27 ga wata. Hukumar zaɓe ta ce a bisa ka'ida rumfunan zaɓe za su buɗe daga karfe 8 na safe zuwa 7 na yamma a gogon wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An samu ɓullar sabon nau'in cutar coronavirus da ke yaduwa a Birtaniya a ƙasar Sweden bayan da wani matafiyi daga Birtaniya ya fara rashin lafiya a lokacin da ya isa ƙasar bayan da gwajin cutar ya nuna yana ɗauke da coronavirus, a cewar hukumar lafiyar Sweden a yau Asabar. Jami'ar hukumar lafiya ta ƙasar Sara Byfors ta faɗa a wani taron manema labarai cewa matafiyin, wanda ba a bayyana sunansa ba, an killace shi bayan da ya isa Sweden. kuma ba a ƙara samun wasu da suka kamu da cutar ba a lokacin. A halin da ake ciki, a yau Asabar ne kasar Faransa ta karɓi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. A gobe Lahadi ne ake shirin fara yin allurar rigakafin a wasu cibiyoyin kula da masu manyan shekaru guda biyu. A ranar kuma ake sa ran sauran kasashen Turai za su fara yin allurar rigakafin. Kasar Faransa ta sanar da samun mutane sama da miliyan 2.6 da suka kamu da COVID-19 da kuma mace-mace 62,500. Jami'an lafiya sun ce a karon farko sun samu wanda ya kamu da sabon nau'in cutar ta coronavirus wanda ta sa aka sanya sabon matakan kulle a Burtaniya da kuma takaita tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen ga 'yan Burtaniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya daga Burundi guda uku, wasu biyu kuma sun jakkata a jiya Juma'a. A wani hari da Majalisar Dinkin Duniya ta ce wasu mayaka ne da ba a sani ba suka kai shi a kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka, yayin da kasar ke shirin yin babban zaben ta ranar Lahadi. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa cewa farmakin da aka kai kan dakarun Majalisar Dinkin Duniya da na yankin Afirka ta tsakiya a garin da kowa da ke yankin Kemu da garin Bakoma da ke yankin Umbomo aka kai su, amma sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba. Stéphane Dujarry, mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ya ce har-haren da aka kai kan jami'an wanzar da zaman lafiyar na Majalisar Dinkin Duniya na iya zama laifuffukan yaƙi. Guterres a cewar sanarwar ya yi kira ga hukumomin kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka da su gudanar da bincike a kan mummunan harin su kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin. Wasu hare-hare da Isra'ila ta kai kan Siriya a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisan akalla mayaka 6 da ke samun goyon bayan Iran a cewar wani mai sa ido kan yaƙi. Makaman masu linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman yaƙi a Lebanon ya taɓa wasu wurare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke riƙe da su a gundumar Masyaf da ke lardin Hama, a cewar Rami Abdulrahman na ƙungiyar Observatory. Wani makamin kuma da aka harba ya auna wata cibiyar bincike ta gwamnati inda ake kera makamai masu linzami ake kuma ajiye su, a cewar kungiyar wadda mazauninta ke Burtaniya.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirye-shiryen zaben Nijar gobe Lahadi 27 ga watan Disamba, 'yan adawar kasar sun ce sun dauki matakan kame da daure duk wanda aka kama a rumfunan zabe yana rabon kuɗi don sayan kuɗin jama'a idan har jami'an tsaro ba su hana yin hakan ba tunda doka ta haramta yin hakan a nan Nijar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Haruna Maman Bako ya aika mana da shi.
Ana kasa ga awoyi kalilan kame a buɗe rumfunan zaɓe na shugaban ƙasa zagaye na farko da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa a jamhuriyar Nijar. 'Yan adawa ne suka ce so guda ake ƙoda gujiyar makaho domin sun ɗauki matakai akan duk 'yan siyasar da za su nufatar rumfunan zaɓe da niyyar rabon kuɗaɗe don sayan ƙuri'u. Maitar Abdulmuni shi ne jagoran jam'iyyar RDR Canji ta tsohon shugaban kasa Muhammad Usman dan takarar jam'iyyar a zaben shugaban kasa.
Duk abin da doka ta tsara shine mun ka tsara na kwantaccen hankali da bin dokoki na zabe da dokoki na kasa. Amma akwai jagorori wanda aka sa waɗanda ke kula da tsaro bisa harkar kasa su a tsare da doka. Wancan lokaci da ya wuce an dauki mutane an bar su, jami'an tsaro sun yi banza da su suna rabon kuɗi kamar kasuwa. Tunda dai doka ta hana, kasa ta hana, ta musulunci ta hana, kuma laihina kuma an gayi su shugabannin nan na tsaro muddin sun ka bar su fa suna rarrabo cikin kuɗi cikin al'umma. To mu kuma mun dauki matakai.
Wani matakai?
Matakan da mun ka dauka muna hada ma jami'an tsaro in ba su gani ba mu ce ga ana rabon kuɗi. In ba su zo sun ka hana ba muna da matakan da mun ka dauka duk wanda ya kuskura yana rabon kuɗi, duk wani kancin duniya yana iya fuskantar shi mu turmuje shi nan dauki matakai. Wanda wanda za mu sawa yaran majiya ƙarfi wanda za su lankushe shi su amshi kuɗin nasu wace mu mutane shi dan ba kuɗin shira ba ko kuma su hukumar da sun ka dauke nauyin tsaron doka su tsare doka tunda rabon kuɗi ta kama doka na in kuma sun ka kuskura sun ka bar su wallahi komai abu ku ga mai rabon kuɗi wurin zaben nan shi ya ja maka shi ma Alhaji Bello na Alhaji Musa na jam'iyyar Adan Karkara ta sani Ateya yayi irin wannan barazanar ga dukkan ɗan siyasar da za su nufatar rumfunan zabe da kuɗi don sayan ƙurƙun jama'a to wallahi dan jarida mun dau matakin da duk wanda ya raba kuɗi ba kin ruwa za mu darme shi saboda ni saboda a samu zama lafiya za mu darme shi da yaggo dam sannan mu aje in mun ka aje in inye mu suke shi saboda ni saboda mu dai ba mu da kuɗin da za mu bada kuma doka ta ta hana a bada kuɗi tunda doka ta ta hana a bada kuɗi ko muna da kuɗin da za mu bada mu ba mu bada saboda bai yiwa kai ka bada cin hanci Allah ya haramta cin hanci kinan ka bari in abun kware kake ka hudi irin ayyukan da kai na alheri cikin garin kwannin mutane su zabe ka ko dai da guda kai ayyukan da kun kai yau na shekara 10 to sai ka hudi dai daga cikin wanda kun kai na alheri kinan dan haka nan magana kuɗi ta za su hiddua mu ko mun hidda matasa maja ƙari masu son mu wanda duk an gani ya haddo kuɗi a darme mu shi sai in ya ƙare
sai dai a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki an ce an yarda da wannan matakan da adawa suka ce za su dauka domin adawar ne ke rabon kuɗaɗe da sayan ƙurƙun jama'a ba masu mulki ba in ji Umaru na mesaje
abinda ya sa su ƴan adawa mutane ne waɗanda yanzan mazari ba a san gaban kawa saboda mu dai ba a faɗa mana komai cikin garin kwanni maganar kuɗi su ka rabon kuɗi tunda ni
adawa
kwarai tunda ni har rikici ni ga ni har rikici mun ka samu da su cikin wajen mu kan wannan rikicin
suna
rabon kuɗin
su adawa
kwarai da gaske su ka yi ne mu mun san suna yi wannan maganganu da suka faɗi dabirta ta ta kammusu
ita wannan muka dawo kan wannan magana kuɗi ita ya kaga wannan mataki da sun ka doka
a mu ba kuɗi mu ba mai gwajin kuɗi ba mu abinda mun kai gwaji ai aikin da shugaban kasa yayi kuma kowa ya gani
to yanzu ku kun yarda duk wanda aka gani shi da rabon kuɗi a kame shi a karme shi
kwarai mu mun yarda ai mu abinda sa gwamnati da sun ka faɗi wagga ai yanzu na za mu ƙara sa musu idanu tunda mu mun san sun yi rabo mu kyale suna mun kai mun san ko sun raba kuɗi raban banza na don shugaban kasa ya muna aiki kasar ga zahiri wanda kamfani ta kare da iko Allah
kan baro in ka ce da karban kuɗi sai ce ya da ba su aiki ba su abin da ba su da mulki na za su gani
a yan da a ko inda mun kai mulki kasar ga su sun kai to suna da dan mulki ko
suna nake fice da kuɗi
amma ai tare da duk cewa ne da an kai kasar ga tare da su an kai
Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman bako Har ila yau a Niger din, ƴan Niger mazauna birnin Lagos a Nigeria sun bayyana fatan alheri da kuma yin kira ga ƴan ƙasar masu yin zaɓe da su yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Yayin da ake sa ran gudanar da zaɓen ƙasa a jamhuriyar Niger a ranar 27 ga wannan wata na Disamba, al'ummar jamhuriyar Niger mazauna Najeriya ba ba sa baya ba wajen ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan zaɓe da za a gudanar. Ko da yake mazauna ƙasashen ƙetare a wannan zaɓe da za a gudanar sun bayyana rashin jin daɗin su ganin ba a ba su damar kaɗa ƙur'un su ba kamar da aka yi a zaɓen da ya gabata. Sai dai kuma hakan bai hana su yin fatan alheri da kuma ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba kamar yadda wasu mazauna Najeriya suka shaida man a hirar da na yi da su.
To da farko dai sunana Mamman Dahiru daga garin Dika mazauni Najeriya nan garin Lagos. Gaskiya zaɓe dai wanga da attahe abinda muka fata Allah ya sa a yi lahiya a gama lahiya. Muna farin ciki da Allah ya kai mu da rai da lahiya za mu ga wanga zaɓe amma abinda ka damu mun nan gare shi na da a ba mu daman mu ma mu samu mu yi wanga zaɓe na bana ba. To duk da haka dai sai dai mu yi fata Allah ya sa a yi lahiya a tarihi lahiya. Abinda zan iya faɗi a nan wanga lokaci.
Assalamu alaikum sunana Abdulrahman Ahmad Abdullahi wanda aka fi sani da zadan waka. Wanga zaɓe na wagga shekara aka ce bai yiwuwa ga duk mutanen da suke sauran ƙasasuwa da ba Niger suke ciki ba. Kaga iske kaga cewa wani model ne za a shigo da shi wanda ake tunani mutanen ƙasar ma kawai sun isa su yi zaɓe kuma zaɓen ya tabbata bisa nasara da kuma ci gaba insha Allah. Mu dai fatan da muke da shi ga kowace jam'iyya da kuma kowane shugaba da zai ba mu ci gaba da wanzuwa arziki da tattalin arziki a cikin ƙasar Niger mu shi muka fuso kuma shi zamu zaba kuma shi ne insha Allah zai zama jagoran mu a cikin ƙasar Niger. Ni ba ni da wata farki guda da zaka ce ita nake so, ba ni da wani mutum guda wanda zaka ce shi nake so, a'a ni ina tare da mai gaskiya da kuma wanda zai ba wa ƙasar mu da mu matasa ci gaba, shi muke da bukata. Kuma ba ni kadai wanga ra'ayi yake waje na ba, ga duk wani matashi dan Niger da yake Niger da kuma wajen Niger, wanga tsari haka yake a wajen sa. Muna nan za mu kafa za mu tsare da milzan kan za mu tabbatar da roƙon Allah, Allah Ubangiji ya bamu ne gaskiya. Wannan shine ra'ayina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Badi, dan Niger. Ina neman jaham klam mutane matasa masu amfani da kafafen yaɗa labarai wajen tallata ɗan takararsu wanda za su zaɓa cikin ƙasa, da su san su kiyayi maganganun da za su zamge ciki kuma su kiyayi furucin da za su zamge wa wannan ɗan takara nasu wanda yake shi ne abin ƙaunarsu wanda suka gan shi ne mafi a'ala a gare su. Sannan kuma ina neman in kwatantawa su ainihin masu zaɓe na cikin ƙasa da su tabbatarwa za su zaɓa a cikin ƙasa wanda shi zamzo ya shi zan yi musu aiki da komi cikin ƙasa.
Masu zaɓe kusan miliyan 7.5 ne ake sa ran za su kada ƙuri'an nasu na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisu ranar Lahadi 27 ga wannan wata na Disamba. Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Alhaji Kakamai Yidi, Alhaji Bukar Gusuma Damasek da Babangida Sabiyaltu Difa game da tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamudu Tanja, wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare, ga wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu Muna Barma da jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja, Alhaji Yakubu Alhassan da aka fi sani da Yakabi, wanda bayan da ya yi bayanin rukun amana irin na Tanja, iya aiki da kuma gogewar da ta sa aka baiwa Tanja din shugabancin MNSD, Barma ya ci gaba da masa tambaya kamar haka.
Kafin ya yi nasarar darewa karagar shugabancin ƙasa, ya yi adawa shekara da shekaru, kamar ya wannan lokaci ya kasance gare shi?
A wannan lokacin da yake adawa, lokacin zumun je muna wuni da sauransu, in ya kirayi majalisar koli ta siyasar shi a zo a yi mitin ba mai zuwa, amma shi ya imani akwai lokacin da zai zo. Kullum shi bai kare ba, saboda yana da ƙarfin imani sai ya ce lokaci ne zai zo. Ko mutane sun ce sun bar shi ba zai fushi da su, sai ya ce ku je ranar da muka neme ku kun dawo. Akwai ranar da muka zo aka ce gobe da safe aka ce kowa ya fito lokacin bahari, sai aka ce bahari in an fito za a kashe mutane da sauransu. Muka fito mutum da ya wuce 370 da wani abu, sai a lokacin sauran mutane suka ce a mu ɗauki sunayen mutanen nan su ne kaɗai masu goyon bayan mu, ya ce kakku ɗauki sunansa wanda ba su zo ba ma suna tare da mu, lokaci ne za su dawo. To kullum bai taɓa kariya ba ya ce a wannan abun ba zai yiwu ba, saboda shi ya yi imanin lokaci in ya yi zai yi.
Cikin wani yanayi za a iya cewa shugaba Tanja Muhammadu ya tsinci kansa ciki bayan juyin mulkin nan na a watan Fabrairun shekarar 2010.
Abin da yake bani mamaki, lokacin da aka yi mishi juyin mulki aka fito da shi, ya kalli gabas da yamma ko ina, ya ce musu gaskiya ne rana ne ta ɓaci, yau rana ta ɓaci. Na je na samu shi yana cikin kurkukun shi, na zo na ce president ka kai nadama, na ce abin da kai niya ne kai, kowa ya san ka, saboda ba saboda kanka kai ba, saboda ƙasa kai.
Wato tazarcen da yake nan?
Tazarcen da yake, na ce saboda ƙasa kai, kamar mutum ne Allah abin da ya baka, kamar mutum ne wandon shi ya tsage, kamar ya ɗauki rigan shi ya rufe, haka Allah ya yi maka. Don yayin da dirren musulmi yake ɓaci, darajar shi take ƙaruwa wajen Allah. balle in mutum adali ne.
Waɗanne ne muhimman abubuwa da shugaba Tanja Muhammad ya yi a zamanin sa wanda ya bambanta shi da sauran shugabanni?
Lokacin da ya zo fuddaman nan man fetur ba wasa bane, saboda lokacin ya san Eso ta zo ta yi shekara da shekaru, Petronas ta zo ta yi shekara da shekaru, ya ce wa Bush ina so in fidda wannan mai. Sai bayan wata uku aka ba shi hamsa cewa su yanzu ba su tashi fidda mai cikin Sahara ba. Ya ce kenan kun fita, ya aika China. Ya ce man nan an sa akwai shi, ba wai zuwa za a yi a ce ba za a yi bincike ce a kaza, ka zo mini. Shugaban kasan China ya yi dariya, ya ce za a zo a tona. Ya ce kuma in za a tona a shekarar nake son raffinery matata duk inda ake tona mai, babu inda a shekarar da aka tona mai kuma aka yi matata sai Niger. Kuma ya ce zan kira arewacin Najeriya in ce musu nawa neman da kuke sha duka. Ya ce in na ba su mai tacece su kuma sai in ce musu su bani ɗanyen mai a waje, sai in zo na cikin gida sai in rage mishi farashi kamar $70 da kudin nan da na saida mai danye. Haka ne niyyar shi.
Wasu na cewa ba wai maganar tazarce ba ne yasa aka yi masa juyin mulki, a rashin jituwar da ke tsakaninsa da kasar Faransa akan maganar farashin karfan uranium ne yasa
aka ce in kana gaba da sarki ko kana gaba da wani wanda ya yi karhin ka, duk abin da ya faru za a ce maka shi ne ka san kaddara ce akan kaddara. Amma Tanja akan hakkin talakawa ya yadda ya bada ranshi. Lokacin da ya zo zai yi wannan tazarcen ya san ya bada ranshi, ya ce uranium mu a kasan mu ake yi, sai dai a aje a ni gana wa gana ka, amma ba zai yiwu ba a ce kullun kawai mu sai abin da aka ba mu. Shugaban Areva ta zo ta ce mishi ai shugaba Sarkozy yana gayyatar ka Faransa, ya ce a'a ku dawo uranium a Niger yake, shi ne zai zo Niger mai magana uranium. Shugaba Sarkozy ya tashi ya zo nan, da ya zo nan suna zaune da Tanja, saboda ya damu da zuwan ya san ba mutum bane wanda zaka lankwasa. Da ya zo suna iya fot tare da Tanja a zaune, matar shi ta kirawo shi, shi yake gayawa Tanja, matar shi ta kirawo shi ta ce mutumin nan da kana jin tsoro na Niger ya karbe ka, ya ce ya karbe ni gani nan a gaban shi, amma mutum ne wanda ba a nade shi. Akwai lokacin da Kaddafi ya fara zuwa nan, kasan mutanen Kaddafi na kusa da shi suna ture-ture, sai suka ture Eddie Kankin shi, sai yance musu wannan shi ma kanal ne kamar kanal din ku. Sai Kaddafi ya musu magana ya ce ku daina, to shi Tanja akan
akwai kishin kasa,
akwai kishin kasa kuma ba ruwan shi da kwadai, ba a taba shiga lungu da shi ba don kashin kanshi.
An lura cewa ya fi baiwa matsalolin mutanen karkara fifiko, me yasa haka?
Mutanen karkara akwai lokacin da saboda mun san alakar shi da mutanen karkara, idan Tanja muka ga hadari a gari ko kuma muka ji labarin abubuwan da ya yi ya karbu a wurin mutane, idan muka zo hirar da zamu yi mishi mu ce yau daga gejimi har ka zo tera za a yi ruwa, saboda sai ya rika mun da hannu duk abin da kake so na abin da ya kamata abin da yake yiwuwa zai yi maka a ranar, saboda shi rayuwar da yake kawai ta talakaci shi tunanin shi. Akwai lokacin da ya ce akwai rijiyoyi wanda yake so ya je, ya ce akwai inda kilo 7 za su je mata su dauko ruwa, kuma mita 100 rijiya, kuma in sun zo ana jira a daura tukunya su za su yi abinci. Ya ce Allahu Akbar, su yake tunawa. Ya ce shi ba wani mutanen birni bane. Akwai lokacin da ya ce a shugabancin shi su yake je ya yi wata 6 a Tawa, ya yi wata 6 a Maradi, ya yi wata 6 a wuri kaza. Ya ce ba in ka an zauna a nan sai dai a yi saurari masu ce a yi kaza, amma ya ce gaskiya tana can karkara. To shi kullum tunanin shi mutanen karkara ya suke su rayu. Akwai lokacin da na zo na same shi, yana cewa ina za a samu malami, ina nace preza menene, sai ya ce ina ji labarin fara a kasar Mauritania kar su zo Niger, shi ne addu'a. Ya ce in ka san wani malami yana tiran kowane gwamna, yana ce a yi addu'a malamai Ranjuma kar faran nan ya zo Niger. To irin wannan tunanin ne yake da shi har ya fito mutane suka gani karara. To mu ya sha ce mini ku da kuka zauna kusana wata ran sai an neme ku a ji wane ne Tanja. Ya ce mutum in ba na kirki bane, ya ce ko irin zaman nan na fada kakkai da shi. Ya ce shi a rayuwar shi bai da daman ya yi abin da ya ga dama, ya ce sunan shi international ne, saboda yana da yan uwa ko ina, za a ce dan uwan ku da yayi kaza ya rike mulki wannan ba wurin jama'a kenan amma yace duk yawancin shi yana yi saboda Allah ne wata ran Allah zai ce mishi Muhammadu ina amana da na baka yace mini wata ran wani ya hauda mulki bai wuce shekara biyu ba muna cikin hidimomi yace mini wata ran ba tarja bane bayan mutuwa ma yace wata ran ba tarja bane to shi irin wannan tunanin sai kaga an kuna magana da shi har wata ran nace mishi ai preza abin da kake yi din ai yanzu kai ka fita daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye nace ka san mutum da bera da mutum da tururuwa ba a hana su in sun ci abinci su aje na gobe tsuntsaye da sauran dabbobi in sun samu sun ci yau gobe kuma za su jira Allah ya kawo musu nace ka fita daga wancan daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye da sauransu saboda kullun tunanin shi ya mutane suke rayuwa kaga babu inda zaka ga mutum inda zaka san mutum wane ne mutum bai samu sukunin duniya ko kudi ko mulki ba baka san shi ba in ya rasu
mutane na mamakin yadda shugaba Tanja Muhammadu ya jingine harkokin siyasa ya jingine kansa kwata-kwata bayan juyin mulkin da ya kawo karshen mulkin sa duk da cewa a wannan lokaci ma yana da farin jini sosai wajen jama'a
a ka san shi yana aiki da yana amfani da lokaci lokacin nan da ya so yayi wannan abu yace ya san wani general France yace idan kuka ci yaki kun ci yaki da kilo kaman 7 ko 20 sai yace ba ku kaman sai baka kai babba kaman soja guda 7 yace sai ka kafa tuta inda muka ci yace ka san akwai sauran mutane wanda ba su mutu ba ko ku dawo ko ku kafa tuta haka yayi tazarce shi tunda bai kai ba to sai ga kawai yanzu ba magana lokacin da aikin shi ya zo na wurin Allah aikin ya kare ba mutum bane saboda ya san kaddara ce daga wannan ba wucewa gaba kuma ya kara tashi ya ce zai yi wani siyasa anan ya jinganar da ita
yaya za a iya kwatanta gibin da rasuwar Tanja Muhammadu ta haddasa gaba daya
Tanja ya gama lafiya yayi abin kirki yau mutanen Niger misali ne a kasar duniya Niger karamar kasa ce amma a kasar duniya ta samu babban shugaba amana ta mutane wataran ba kai bane Allah zai tambaye ka amanan nan amana za a duba ba cancanta ko na zama shugaba ba da ni da ana da iyali na zamu ji dadi abinda zaka duba karshe irin na tanjan nan zaka duba karshen ka kasa zaka shiga kuma Allah ya tada ka inji annabi yace mutanen da suka binne kamar har kana jin tahiyar takalmin su to shine tanja ya karbu a kasashen Afrika to shine yau da mu da muka zauna tare da shi da mu ɗan ƙasa fiye da iyalin shi suna murnan gashi mun bi Tanja ga abin da yayi aifar wannan yana da kyau sosai kuma yau iyalin shi suna alfari yau wannan zama ɗan Tanja ma babba alfari ne saboda yau babu abin kunya a ce duniya kai wasu abubuwa daga baya a zo a akasi ka san rayuwar duniya zaman duniya na bayan ka kare aiki shi ya hiwuya amma shi ya zauna lafiya ba a tambaye shi ina kai kaza ina kaza ina kaza mu muna mishi kyakkyawan zato kuma Allah ya kara mishi rahama
menene abinda yan siyasa za su yi koyi da shi yan siyasa na yau
dukansu kowanne ya san Tanja Muhammadu ya zauna da shi da sauransu cikin yan kwanakin nan kalilan mun yi magana da Bazum ya ce mini sun zauna da Tanja yana yabon shi yace babu abin da bai tambaya Tanja bai mishi ba kuma ni ma na san daga wajen shi Tanja yana ganin shi mutumin kirki saboda shi zaman da muka yi shi ma inda naga ina kyautata zaton zai zama mutumin kirki daga zama da ni da shi muka yi ci a damana ka san damana nan ba daga gidan shi kadai yake magana ba kenan da duniya duka yake magana kuma an ce mutum ne wanda shi kullun yana duba abin da ya cancanta abin da ba za a ji kunya ba ka san al'ada yake inda na tabbatar da wannan shi horo ne daga horo ne horon da ya samu ina ga kusancin horon Tanja ne abubuwan da na fara gani da ya ce yaya damana sai na yi hada da inda Tanja ya ce ina ganin fara daga Mauritania kar su zo dinnan a lokacin sai na tuna wannan shi ma da kanshi sai da na gaya mishi na ce ka tuna mini da abin da wata Tanja nan iske shi yana cewa ba na so fara da suke Mauritania su zo to muna kyautata zaton Allah ya tabbatar da alheri
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Yakuba Lasan da aka sani da Yakafi wanda ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Yamai Salamu Muna Barma da wanda ya hada mana sautin Haile Hailu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Thomas Sararo baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Nigeria na jihar Kamuru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu ka madadin Maryam Dauda da tsaya da gabatarwa sai kuma Hailu Haili ya ba da umarni ni Habiba Chari ke cewa ku huta gajiya ma assalamu.